أمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة
ماسي سورارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna marhaban da sake saduwa da juna a wannan shiri na tarihin annabi zababbe shirin da yake bayar da tarihin rayuwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da yanda yazo a cikin littafin Ar-Rahiqil Makhtum wanda Sheikh Amin Ibrahim Daurawa yake karanta mana
walau jahad al-bariyat minka qawlan lakubbu fil jahim ma'al usati wa 'irduka 'irduna wa ru'aka fina bimanzilati ash-shahadati was-salati rufi'ta manazilan wa shurihta sadran wa dinuka zahirun rughma al-udati
to kamar kowane lokaci yau ma dai malam zai ci gaba daga inda muka tsaya a shirinmu da ya gabata akramuka Allah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masu biye da mu a cikin wannan shiri namu na tarihin annabi zababbe in ba manta ba a darasin da ya gabata muna karanto muku daga cikin littafin Ar-Rahiqil Makhtum da ake bayani akan matakai da Qurayshawa suka bi domin dakile da dakatar da tsayar da wannan kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fara yaduwa ya fara samun nasara jama'a suka karbe shi hannu biyu to sun fito da dabaru iri-iri na su ga sun dakile wannan tafiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mun yi muku bayanin wasu daga baya a cikin wannan littafi kafin mu dora bari mu ƙara maimaita abubuwan da Qurayshawa suka dauka na matakai domin dakatar da wannan da'awa da kira da wa'azi da fadakarwa da nusantarwa da jan hankali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake domin ya fidda mutane daga duhu ya maida su zuwa haske daga cikin waɗannan dabarbaru da suka bi akwai kokarin kai karasa zuwa ga amminsa Abu Talib saboda irin girma da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bashi da kuma shi kuma irin kauna da suka ga yana nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yo dandazo suka yo gayya suka debo manyan mutane suka zo suka same suka ce lalle ka ga ya wadan dan uwan nan naka hakika fa yana zagin guma kanmu yana aibanta addinin mu yana wawantar da tunanin mu yana cewa iyayenmu batattu ne ko dai ka hana shi abin da yake yi ko kuma ka kyale mu tsakanin mu da shi domin kai ma kana irin kan addinin da muke mu ko muka san maganin da zamu dauka nasa haka Abu Talib ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa maganganu na cewa ya ba a hankali da haka bai dauki abin da zafi ba a nan gurin to da abu dai ya ci gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da karantawa da ilmantarwa suka ga abin da yana ƙara ƙarfi yana ƙara burin kasa yana ƙara yaduwa kuma abin ya shiga gidajen su da iyalan su da matan su sai suka ƙara yoga ya karo na biyu suka samu Abu Talib suka ce ya kai Abu Talib kai ne mafi shekarun mu mafi darajar mu kuma mafi matsayi a cikin mu mun yi kokarin mu saka hana dan wannan naka daga abin da yake amma fa bai hanu ba wallahi mutane sun rantsa cewa ba za su yi hakuri akan wannan abin da yake ba ko dai ya kame gabarin abin da yake ko kuma ka kyale mu da shi ko kuma rigima za ta barke tsakanin bangarorin da suke goyen bayan sa da wanda ba sa goyen bayan sa har mu kare gabaki daya saboda haka da Abu Talib yaji ana maganan za a yi rigima za a yi dake-dake za a yi kone-kone za a yi zage-zage za a bata juna za a kashe juna sai ya kirawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana lallashin sa ko zai dan sassauta akan wannan karantawa da wa'azi da yake yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada amsa wanda tazo a ruwayoyi guda biyu akwai ruwayan Ibn Ishaq da isnadi munqati'i wanda Ibn Hisham ya ruwaito a juz'i na 1 shafi na 329 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya kai ammina wato ya kai wan babana wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya wallahi da za su dauko rana su sanya a hannuna na dama su dauko wata su sanya a hannuna na hagu ina jin zafi anan ina jin sanyi anan a bisa na bar wannan lamari da Allah ya sani wallahi bazan bari ba ko dai Allah ya fito da abin kowa ya sani ko kuma na mutu wajen yin haka sai wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haye kuka a lokacin da aka amin sai tashi yace masa ka je ka ci gaba da abin da kake yi ni kuma zan kasance tare da kai da kariya da duk abin da zan iya har abada ba zan mika ka gare su ba wato ruwayan ta Ibn Ishaq kuma wanda ta zo a cikin suratu Ibn Ishaq da isnadi mu'dal cewa hadisin Aqil bin Abi Talib yace Abu Talib ya aika Aqilu zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wannan gayya ta Qurayshawa ta zo. Sai yake cewa hakika ƴan uwanka gashi suna cewa kana cutar da su a cikin gurin zaman su da hiran su, kana ga musu maganganu na aibanta su da gumakan su, saboda haka ka daina yin wannan abin da kake yi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga kansa ya kalli sama yace kuna ganin wannan ranar? Suka ce eh. Yace wallahi bazan iya barin abin nan da aka sani ba sai in za ku iya zuwa ku kunno wannan wutar ku zo ku kona ni da ita, amma in ba haka ba ba za ku iya wannan ba, to ni ma bazan iya barin wannan aikin da Allah ya sani ba. Shine Abu Talib yace wallahi dan dan uwana bai taba yin ƙarya daga abin da yake ba, ka je ka ci gaba da wa'azinka. To wannan shine matakai guda biyu, na farko na kokarin yin tasiri akan amminsa domin ya ja kunnansa ya daina yin wa'azi da karantawa da ya saba yi.
سارير الحياة وغرسك مثمر في كل صقع وهديك مشرق في كل ذات.
To da suka ga hada shi da mutanen gida ko hada shi da manya da yi tasiri ya daina wannan aiki da Allah subhanahu wataala ya sa shi ba, sai suka dauki mataki na uku, shine tuhumatuhume da bata suna da kuma cin mutunci da wulakanci. Da farko sun tuhume shi da cewa shi mahaukaci ne. Shine Allah ta'ala yake gaya mana a cikin suratul hijr aya ta 6, sun ce masa
wa qalu ya ayyuha alladhi nuzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun,
kace ya kai wannan wanda aka saukan masa da ambato hakika kai mahaukaci ne. Shine Allah ta'ala ya ba su amsa cikin suratul qalam aya ta 2, yace
ma anta li ni'mati rabbika lamajnun,
wato kai baka zama mahaukaci ba samakamakon ni'imar da Allah ta'ala lilibe ka da ita mahalicinka. Wa ma sahibukum bi majnun, Allah yace wannan abokin naku ba mahaukaci bane. Har Allah yake cewa karshen wannan sura aya ta 51, wa yaquluna innahu lamajnun, suna cewa mahaukaci ne. Da suka ga maganan hauka dai ba za ta yiwu ba, da wani mai hankali irin wannan wanda yafi kowa hankali, yafi kowa daraja, yafi kowa martaba, yafi kowa girma, yafi kowa isa, yafi kowa daukaka, a duk halitta Allah ba ka masa, yaya za ka kalle shi ka siffanta shi da wannan? Suka ga jama'a ba su karbi wannan ba, sai suka dawo suka tuhumce shi da sihiri kamar yadda bayani ya gabata. Wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhdhab, Allah ya ce sun yi mamaki lokacin da mai gargadi ya zo musu daga cikin su. Kafirai suka ce wannan mai sihiri ne ko makareci ne. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masfura, can cikin suratu Sad aya ta 4, nan kuma suratul Furqan aya ta 8, azzalumai suka ce ba kowa kuke bi ba face mutun ne wanda aka sihirce shi, wanda mun yi bayanin tawaga da aka turo karkashin Al-Walid ibn al-Mughira, wanda Allah ya ba su amsa a cikin Al-Qur'ani. Sannan suka tuhume shi da ƙarya. Wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhabun, kafirai suka ce wannan mai sihiri ne ko makareci ne kamar da ya gabata a cikin wato suratul Sad aya ta 4. Wa qala allazina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qaumun akharun, suratul Furqan aya ta 4, Allah yace suka ce waɗanda suka kafirta wannan ba komai bane face mai kiran ƙarya ne da ya kirkiro shi ko musu mutane suka taimaka masa. Sannan tuhuma ta gaba, suka tuhume shi da cewa abin da yazo da shi tatsuniyoyi ne na mutanen farko. A cikin suratul Furqan aya ta 5, Allah ta'ala yace sun ce
wa qalu asatirul awwalin tatba fahiya tumla alayhi bukratan wa asila,
suka ce wannan tatsuniyoyi ne na mutanen farko ya kofeta kuma ana masa shiftarta da safe da kuma yamma. Suratul Furqan aya ta 5. Sai dan suka ce wannan Qur'anin ba daga wajen Allah yake ba, wani mutum ne ya fade shi. Shine suratul Nahl aya ta 103, Allah yake ba mu labarin abin da suka ce.
Wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin,
Allah ta'ala yace hakika mun sani su suna cewa wanda yake sanar da shi wannan Qur'ani mutum ne, to harshen da suke karkata zuwa gare shi wancan ba Balarabe bane, wannan kuwa harshe ne Balarabe kuma bayyananne. sannan suka tuhumi muminai da cewa batattu ne.
Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun,
idan sun gansu sai su ce waɗannan batattu ne. Suratul Mudaffifina aya ta 32. Sannan suka dauki mataki na hudu, shine na izgili da ba'a da dariya da zumbe da rada akan muminai. Shine Allah ta'ala yace
wa kadhalika fatanna ba'dhum bi ba'dhin yaqulu a'ulai inna Allahu 'alayhim min bainina alaysa Allahu bi'alama bish-shakirin.
Allah ya ce haka nan muka jarabci shashin su daga shashi domin su ce yanzu waɗannan ne Allah ya musu baiwa a tsakanin mu suka fi mu, ba Allah ne mafi sani da masu godiya ba. Suratul An'am aya ta 53. Suka dinga musu izgili da ba'a
innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ قَلَبُوا فَكِهِينَ.
الله تعالى ji hakika waɗanda suke mujrimai sun kasance in sun ga muminai suna musu dariya, suna musu ba'a, suna musu izgili. Suratul Mudaffifina daga aya ta 29 zuwa ta 31. Har ma suka dinga cewa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama in yana so su yi musulunci tare da shi sai ya fatattaki talakawa ya zama addinin iya nasu ne. Shine Allah ya bada amsa
wa la taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu ma 'alayka min hisabihim min shay'in ma 'alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika 'alayhim min shay'in فتقودهم فتكون من الظالمين.
Allah ce lalle kaka kori waɗanda suke kiran Allah da safa da yamma suna nufin fuskar Allah subhanahu wataala, ba hisabun su akanka daga wani abu, suwa ba hisabun su akanka daga wani abu, sai in ka kore su sai ka kasance cikin waɗanda suka cuci kansu. Aya ta 51 suratul An'am. Duk da wannan da hanyoyi da suka bi, kuma Allah yake kwantar da hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake lallashin sa. Yana ce masa
walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastehzi'un.
Hakika an yi izgili da ba'a da dan kira da izgilanci da manzanni da suka gabace ka, amma sakamakon haka ya afkawa waɗanda suka yi wannan izgilin, kamar yadda Allah ya faɗa suratul An'am aya ta 10. Sannan suratul Hijr aya ta 95, Allah ya ce
inna kafainakal mustahzi'in,
lalle mun isar maka da waɗannan wanda suke maka izgili, suke yi maka ba'a, wanda kungiya ce ta dandazon mutane za mu ji sunan su a gaba da irin matakin da Allah subhanahu wata'ala ya dauka akan su, wanda wannan shine usulubi na hudu.
بغير هداك يا علم الهدات وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات.
أسلوبي نبير شيني أسلوبي مواتو ta yadda harguwa, ta yadda ba za a fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, yana karatun Qur'ani ko yana wa'azi a zo ai ta ife-ife, ai ta kada-kada, ai ta raye-raye don a dauki hankalin jama'a game da sauraron sa. Shine Allah ta'ala yace a cikin suratul Fussilat aya ta 26,
wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun.
Wadannan kafirai suka ce kada ku saurari wannan alqur'anin, ku jefa wargi a cikin sa ko kwayirin jaye a daina sauraron sa a dawo ana sauraron ku. Sannan suka dauki mataki na shida, shine neman wata aya ko kuma qurustawa, su yi wani abu da za su kure Annabi sallallahu alaihi wasallam su azatansu, ko kuma wani abu da suka san cewa baya daga cikin abin da aka saba yi. Shine Allah yake gaya mana a cikin suratul Furqan aya ta 7 zuwa ta 8.
Wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kuru at-ta'ama wa yamshi fil aswaq law la unzila ilayhi malakun فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها
suka ce me yasa wannan manzo yake cin abinci kuma yake tafiya a cikin kasuwa laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nazira da an saukar da mala'ika tare da shi da ya kasance wazirin sa aw ilqa ilahi kanzun ko a sako masa da wata taska aw takunu lahu jannatun ko a ce yana da wata makekiyar gona ya akulu min ha yana ci daga wannan lambu ko wannan gona suratul furqan aya ta 7 zuwa ta 8 sannan a cikin wannan dai sura din Allah subhanahu wa ta'ala gaya mana suna cewa wa iza tutula alaihim ayatuna bayyinatin idan ana karanta musu ayoyin mu wanda suke a fili qarara qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadha aw badilhu sai wadanda ba sa fatan gamuwa da mu su ce zo da wani alqur'anin ba wannan ba ko kuma ka musanya wannan din Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su amsa suratu yunus aya ta 15 ul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi kace baya kamata gare ni in musanya shi daga kan kaina in attabi'u illa ma yuha ilayya ba komai nake bi ba face abinda aka yi min wahayi inni akhafu in asaitu rabbi ni kaina ina tsoron azaba yawmin azimin in asaitu rabbi cewa zan gamu da azaba mai girma idan na saba wa Allah mahalicci na wannan duk tauna tsakuwa ake don a ba a ya tsoro
منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات
هكذا الله سبحانه وتعالى يكي لابرتو من عبند سكي تنيمة daga ciki a cikin suratul isra tun daga aya ta 90 zuwa ta 94 Allah ta'ala yace suna cewa wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a suka ce mu ba za mu taba yin imani da kai ba sai ka fasa mana kasa mun ga mabbabban ruwa tana bubbugwa daga cikin kasa tunda mu maka ba mu da ruwa to ka sama mana ruwa mu ga yana ta bubbugwa ko ta ina aw takunu laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhar khilalaha tafjira ko kuma abu na biyu ya zama akwai wata gona tafkekiya a gare ka wacce take cike da dabinai da inibi sannan kuma ka fasa koguna a tsakaninta mu ga kogin ruwa yana ta ambaliya a tsakanin waɗannan gonaki autos kita sama in ko kuma ka rikito mana da sama kama za amta kamar da kake rayawa akan mu rikitowa auta atiya billahi wal malaikati kabila ko ka zo da mala Allah tare da mala'iku dandazo dandazo aw kuna laka baitun min zukhrifin ko a ce kana da wani gida na kawa da kwalliya autar qafis sama'i ko ka hau sama walan nu'mina liruqiyika imma ka hau ba za mu yadda ba hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu sai ka zo mana da littafi muna karantawa duk wannan wato hanyoyi ne da suka yi tabi na neman dai sai an yi dai rigima dai ba za a yadda da wannan sako da Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ba shine Allah ya bada amsa ya ce qul ka ce musu subhana rabbi tsarki ya tabbata ga Allah mahalicci na ma kuntu illa basharar rasula ni ba zo face mutun ne kuma manzan Allah amma mana annasu an yu'minu ba abin da ya hana mutane su yi imani iz ja'ahumul huda lokacin da shari'a ta zo musu illa an qalu face kaji suna cewa aba asallahu basharar rasula yanzu Allah ya aika mutun a matsayin jakada sannan suka ce wai sai an narke duwatsun nan na makaman yaman ya sun zama filipetal ya zama babu dutse a yanyanka ƙasa a samu gurin noma da kaza a yi magana da matattu cikin suratul ra'd aya ta 31 Allah ya ce sun ce
walau anna qur'anan suyirat bihi aljibal aw qutti'at bihi alardu aw kullima bihi almauta bal lillahi alamru jami'a
suka ce da wannan alqur'anin za a tafiyar da duwatsu da shi ko kuma a yanyanka ƙasa da shi ko kuma ayo mutane wato matattu magana wato ɗayan waɗannan abubuwa guda uku suka nema Allah ya ce to al'amari dai duka a hannun Allah suke in ya ga dama sai hakan ko akwai wanda ya sai tilasta shi sai yayi hakan in kace dole sai amma haka zaka yi imani Allah ya ga dama kuma sai ya ki din ya ga yadda zaka yi sannan haka a cikin suratul an'am tun daga aya ta 109 zuwa ta 111 Allah ta'ala ya ce wa aqsamu billahi jahada aiman sun rantsa da Allah mafi kololuwar rantsuwansa ga Allah la in ja'arhum ayatun la yu'minunna biha lalle idan aya tazo zasu yadda zasu gamsu da ita wal innamal ayatu inda Allah kace ayoyi daga wajen Allah suke wa ma yush'irukum me ya sanar da ku annaha iza jaa la yu'minun, cewa idan ta zo ba za su imani ba. Walau annana nazzalna alaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakin aktharuhum yajhalun. Allah ya ba su amsa da wannan, yace ma mana ana an nusul ayati illa an kadhaba bil awwalun, suratul isra'i aya ta 59. Allah yace ba komai sa kuma aiko ayoyi ba face na farko sun kare ta irin waɗannan ayoyi ko musu ka saukan musu da azaba ta game da su.
Karimun kasahabi ila ahallat shuja'un hadda arkan albughati balighun 'allama ad-dunya biwahin wa lam yaqra bi lawhin aw dawati.
Sai suka dau mataki na 7, shine matakin kuma tai, wato aka fara taya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu bukatu ko zai yadda ya karbi wasu bukatu a daidaita. Shine Allah yake ga mu da suratul qalam aya ta 9, wadulau tudihinu fayudihinun, sun so ina ma ka karkato su ma su karkato a samu a daidaita. Shine suka fara zuwa da cewa kai kana bautawa Allah ne guda daya, mu muna bauta 360, da haka muna ga a zo a hada su guri guda mana, yau aina ka gobe aina mu, ko da safa aina ka da yamma aina mu, kaga an samu hadin kai ba saurin rikici. Sai Allah ya saukar da suratul kafirun yace
qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
يا كو كافري با انا بوتا ابن دا كوكي بوتاوا ولا أنتم عابدون ما أعبد كوما با ما سبوتا ابن دا نكي بوتاوا بني هكا نيما با انا بوتا ابن دا كوكي بوتاوا كو أغبا كو أبايا kuma ba za ku bauta abin da nake bautawa ba, addinin ku na gare ku, nawa na gare ni, kowa ya je nasa. Saboda haka wannan batun tai bai yi ba, da haka suka sake kawo karar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen amminsa, musamman ganin abin yana da ƙarfi ga wasu manyan mutane kuma sun shiga musulunci lokacin Hamza da Sayyidina Umar, sai riga sun musulunta. Da haka sai suka zo da tai kuma na biyu, suka samu amminsa Abu Talib, cewa ka gaya wa dan ammin nan naka wai me yake so ne. Aka taru ma kil kofar gidan Abu Talib, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito, suka ce wai me kake so ne da za a daidaita, me kake so ayi wanda za a daidaita di? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kalma guda ɗaya tag nake so ku fada. Abu Jahl yana gurin yace kalma ɗaya, yo goma ma ai sai mu fada, inde kalma ce. Yace ku ce la ilaha illallah, wacce kalma ce za ku daukaka da ita, ku samu daraja, ku samu kima, ku mallaki duniya, ku samu lahira duk da wannan kalmar. Sai suka kama mamaki suna tafi suna ihu. Haka aka watsewa tare da an daidaita ba. Suka dauki mataki na 8, shine zagin alqur'ani da ma wanda yazo da shi da ma wanda ya kawo shi. Shine Allah ta'ala ya ce annabi to ya daina karatun a fili yadda zasu ji suna dora a shari'a. Wala tujahir bi salatika wala tukhafid biha wabtagi bayna zalika sabila, kada ka bayyanar da sallaka da karatunka a fili suna jiyowa suna zage zage, kuma kada ka oye ta yadda kai kuma baka ji ko sahabbanka da suke kusa da kai ba sa ji yadda su kuma zasu koya. Saboda haka aka tsakaita abubuwan ta yadda su ba su ji abin da za su zaga ba, su kuma sahabbai ba a haramta musu saurare ko jin alkur'anin ba. Shine Allah ta'ala ma ya hana sahabbai lokacin da suka ji ana zagin Allah sai suka dinga su ma zagin gumaka. To shine Allah ya ce wala tusubbu allazina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighairi ilmin, kada ku dinga zagin waɗanda suke kiran wani Allah sai su dinga zagin Allah da zalunci ba tare da ilimi ba. Suka dau mataki na 9, shine neman gudunmawa da kasashen waje ta hanyar gayyato Yahudawa, domin suna ga Yahudawa wasu mutane ne da sun riga sun kware a cikin harkan makirci da kutungwila da zagon kasa da makarkashiya. Da haka aka tura wakilai irin su Nadar bin Harisa da Uqba bin Abi Mu'ayth su je samu Yahudawa, domin a zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da tambayoyi masu wahalar amsa. Shine suka yi masa cewa a tambaye shi akan ruh, a tambaye shi akan ashabul kahfi, a tambaye shi akan zulkarnaini. Aka zo aka yi waɗannan tambayoyi, shine Allah ta'ala ya saukar da suratul isra'i, aka yi magana aka amsa maganan wa yas'alunaka anur ruh,
sannan aka zo kan magana ashabul kahfi, sannan aka yi magana akan Zulkarnaini duk aka bada amsa akan wannan. Nan ma dai abin ba yadda suke so ba. Sai kuma suka dauki mataki na 10, shine matakin lallashi da kuma jan hankali da nuna cewa abin nan ba ma sai an tsaya ana bata lokaci ba, a zo a dauna a tattauna a tebur a fahimci juna. Suka dauki wannan mataki, aka turo masu baki waɗanda suka iya magana, irin su Utbatu bin Rabi'a. Yazo ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kai dan uwana, ai kai ka san matsayin mu a gurin ka a wajen nasaba, ka zo mutanen ka da al'amari babba kan siyarar rabu, to ka saurari abin da zan bujiro maka da shi, mai yiwa ka karbo ni shashi. Idan kuɗi kake so da wannan wa'azi da karantawa da kake yi, to zamu tara maka kuɗi duk sai ka fi kowa kuɗi a cikin mu. Idan ɗaukaka kake so da girma, to mun shugabantar da kai a kanmu ma babu ma maganar zabe ko jefa ƙuri'a, kawai ka ci kawai shikenan, kowa ya sallama maka. Idan mulki kake so shikenan mu mallaka ka a kanmu, babu wani ɓata lokaci. Idan kuma wannan abin da yake zuwan maka wani shedan ne ko iblis ne ko hauka ne wanda kake ganin sa, to mu zamu ta neman magani sai ka warke. Kai har ma da maganar mata cewa idan aure kake so zamu tara ƴaƴan mu ka zabi irin waɗanda kake so kyawawa guda 10, diddai naka ne gaba daya. Bayan sun gama waɗannan bayanai nasu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu suratul Fussilat, farko farkonta zuwa tsakiya-tsakiya zuwa aya ta 13. To shine daga nan suka san wannan magana fa ba fatawa sabace kuma ba ja da baya akan wannan aikin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Tunda kudai tawa bata ba, kuma sai aka dau mataki na 11, shine na kuma tsoratarwa. Abu Jahl ya kasance duk sanda yaje wani mutum ya musulunta, idan babban mutum ne sai su zo su ta zargin sa, suna wulakanta shi, suna cewa ka yanzu kai kamar ka ace ka bi addinin da aka saba na iyayenka, ka zo wajen wani addini babban mutum irin ka mai kima kaza kaza, in kuma dan kasuwa ne sai dinga cewa kasuwancin ka zai lalace, duk dukiyar ka za ta halaka, ka daina kasuwanci, kullun kana makaranta, kullun kana gaban sa, kullun kana kaza. Ai ta tsorata mutum, in kuma rauna ne to sai kuma a fara casa shi ana dukan sa. Da shine daga naka dauki mataki na 12, shine cutarwa ta hanyar duka da azabtarwa da tsanantawa. Duk suka ga cewa wadancan hanyoyi 11 duk su biya musu bukata ba, sai suka dauki matakin kuma azabtarwa da duka da konawa da ja a ƙasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da aka dinga musu irin wannan, wanda shine zamu ji abinda muka tsaya akai inda malai yake mana magana inda muka kwana a darasin mu na baya. Malai cewa haisu innahum kanu ya'tarifuna, lokacin da suka kasance sun yarda bi anna Ibrahim wa Isma'il wa Musa alaihimus salam kanu rusulan wa kanu basharan, cewa da Annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallama da Annabi Isma'il da Annabi Musa sun kasance manzanni ne kuma mutane ne. Fa innahum lan yajidu majalan lil israr ala shubhatihim hazihi, sai suka ga ba kuma dama su ci gaba da togewa akan wannan shubhan na cewa ai Annabi mutun ne, to ai ga wasu annabawan da su sun yadda da su kuma mutane ne, to sai aka watsi da wannan. Fa qalu alam yajidu Allahu li hamli risalatihi illa hazal yatimul miskin, yanzu Allah subhanahu wataala bai sami wanda zai dauki wannan manzancin nasa ba sai wannan marayan wanda yake talaka. Ma kana Allahu li yatruka kibara ahli makka wa ta'ifi wa yattakhizu hazal miskina rasulan, kace ai bai kamata a ce Allah yayi watsi da manyan mutane masu girma da tijai masu kuɗi wanda suke a Makka da Ta'ifa, yazo ya dauki wannan talakan a ce shine za a aika manzo. Shine suka faɗa a cikin suratul Zukhruf aya ta 31,
wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim,
ina ma a ce an saukar da wannan alqurani a bisa wani mutum mai girma daga cikin alqaryu dinnan guda biyu Makka ko Ta'if. Shine Allah ya ba su amsa, qala ta'ala raddan alaihim ahum yaqsimuna rahmat rabbik, Allah ya ce yanzu su ne suke raba rahmar Allah, su ce ga abinda Allah zai, Allah ma sai an koya masa cewa wane ya kamata ya bawa kai ya ba wane ya bawa wane kai ya ba wane. Ai Allah ya fi karfin wani yazo ya kafa masa doka ya ce masa bawa wane kakka ba wane ko in ka ba wane ba haka ya kamata kai ba,
Allah ma sai an koya masa abinda zai yi da abinda ba zai bari ba. Allah ya ce ai shi Allah fa karfin wani yazo ya kafa masa doka ko ya bashi umarni ko ya ce ga abinda yake so Allah yayi. Shine Allah ta'ala ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, hatta rayuwarsu ta duniya fa mu muka raba ta, muka yi wani sama, muka yi wani ƙasa, muka wani mai arziki, wani mai arziki, wani babba, wani ƙarami, wani mai arziki, wani mai talauci, gashinan gashinan. Yani annal wahaya war risalata rahmatun min Allah, shi wahayi da manzanci rahama ce daga wajen Allah. Wallahu a'lamu haisu yaj'alu risalatahu, kuma Allah ta'ala shine mafi sani da inda yafi cancanta ya bada manzancin sa. Suratul An'am aya ta 124. وانتقلوا بعد ذلك الى شبهات اخرى, da suka ga waccan shubaha bata yi musu amfani ba, sai kuma aka ciro aka koma wata tsiyar kuma daban. Qalu, suka ce inna rusula muluki dunya yamshuna fi mawkibin min al-khadami wal-hashami wa yatamatta'una bil-ubhati wal-jalali, suka ce to ai mu abinda muka shina manyan sarakunan duniya suna tafiya ne cikin gayya, motoci a gaba, motoci a baya, ana wa mutum kuwa, ana masa ihu, ana kada masa jiniya ko jita ko kaza, tare da masu hidima da bayi, kuma suna jin dadi da fasa kai da girman kai da takama da jiji da kai. Wa yafaru lahum kullu asbabil hayati, kuma an tana da musu dukkan abin da suke bukata na dalilin jin dadin rayuwa. Fa ma balu muhammadin yadfa'u fil aswaqi lil luqmati aishin wa huwa yad'i annahu rasulullah, suka ce to me yasa shi Muhammadu gashi yana yawo a cikin kasuwa yana neman lomar da zai ci abinci, yana neman nace fa ne, yana neman abinci, alhalin yana cewa shi Allah ne ya aiko shi, to dan me ba zai bashi kudi, ya bashi katan gida, ya bashi dukkan jin dadi ba. Laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nazira, suka ce ina ma an saukan masa da mala'ika ya zame masa wato waziri, aw yulqa ilayhi kanzun, ko a sako masa da wata taska makudan kudi, aw takunu lahu jannatun, ko ya zama wata gona ta tabbata a gare shi, ya akulu minha, yana ci daga cikin wannan gona, ya sima shine arzikin sa, shine tattalin arzikin sa. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura, su waɗannan azzalimai suka ce ba kowa kuke bi ba face wani mutum ne da aka sihirce shi. Suratul Furqan. Wa radda ala shubhatihim hazihi bi anna muhammadar rasulullah, yani anna muhimmatahu huwa iblagu risalatillah, Allah ya maida wannan shubha cewa wannan ba dalili bane na cewa wai dan annabi ya shiga kasuwa yayi sana'a ya ci ya sha kuma sai ya zama ba annabi ba. Allah ya ba su amsa cewa shi dai annabi Muhammadu manzon Allah ne, kuma aikin sa shine isar da sakon Allah. Ila kulli sagirin wa kabirin wa da'ifin wa qawiyin wa sharifin wa wadi'in wa hurrin wa abdin, aikin sa shine isar da sako ga kowa da kowa, wanda ya hada karamin yaro da babba, da rarrauna da mai karfi, da madaukaki da wanda ba madaukaki ba, da 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 bawa, don yin zama babban mutum ta kaka bayi da kananan mutane za su iya kaiwa gare shi. Ai waɗannan da za a ce manzo kuma shine kuma sarkin gari, shi yafi kowa kuɗi shi arziki, to ta kaka na ƙasa za su iya kaiwa gare shi, bayan ma ba za mu a bari a ganshi ba saboda hidima ta masa yawa. Fa laula bisa fil ubhati wal jalali wal khadami wal hashami wal harasi wal muwakibina misl rusulil muluki lam yakun yasul ilayhi du'afa'un nasi wa sigaruhum hatta yastafidu bihi, da zai zauna a cikin wannan girman kai da fankama da jiji da kai da daukaka da khadam masu hidima wal hasham da kuma bayi wal haras da masu tsaro wal muwakibina wanda zasu kewaye mutum ana yan rakiya gaba da baya da tsakiya ganin sa ma ko gaisawa da shi ya gagara ana turere ne ana bige bige ana doke doke kamar yadda misl rusulul muluki kamar yadda sauran wato jakadun sarakuna suke. Lam yakun yasilu ilayhi du'afa'un nasi wa sigaruhum, da raunanan mutane da kanana ba za su iya kaiwa gare shi ba balle su fa'idantu da aiko shi da akai. Hum jumhurul bashari, kuma talakawan da dai su marasa galihun su ne kuma suka fi yawa a cikin al'umma din, kuma su ne suka fi fa'idantuwa da abin. Wa idan fatat maslahatur risala, to don haka a yayin nan sai ya zama maslahar da ta sa aka aiko da sakon an rasa ta. Walam ta'ud laha fa'idatun tuzkaru, a lokacin ba ta da wata fa'ida kuma da za a ambata, tunda wanda za su ci moriyarta kalilan ne abokansa da na kusa da shi. amma inkaruhumul ba'atha ba'dal mauti sai kuma suka shiga inkarin cewa yafan an mutu ma ba za a tashi ba falam yakun indahum fi zalika illa ta'ajjuba wal istigrab ba su da komai sai dai mamaki da ganin abun a matsayin wani bakon abu wani sabon abu wal istiba'adul aqli da kuma a hankalce suna ga kamar ba zai yi a ce an mutu kuma an tashi ba to Allah ya ba su amsa ta hankali da ta shari'a fakanu yaquluna aidha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun yanzu idan muka mutu muka zama turbaya muka zama kashi yanzu za a tashe mu aw aba'una alawwalun hamma da iyayenmu na farko duk za a tashe su sura safati suna cewa zalika raja'un ba'id wannan komowa ce mai nisa wato ba za ta yi a ce an dawo ba bayan an mutu aidha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fa sayquluna man yu'iduna qul allazi fatarakum awwala marra Allah ta'ala dai ya wasu wannan amsa wa kanu yaquluna ala sabilil istigrabi sukan fada ma ta fuskar ban mamaki da daukan abun a matsayin wani bakon abu hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idha muzziqtum kullu mumazziqin innakum lafi khalqin jadid aftara ala allahi kadiban an bihi jinna har suna cewa shin ba ma nuna muku wani mutum ba da yake ba ku labari cewa idan aka ragargaza ku kuka zama kasa kuka ratattake dukka ratattake kuka zama wato kasa ta cinye ku ku rididdige cewa za ku dawo sabuwar halitta ƙarya yake wa Allah ko ku dai mahaukaci ne suratu saba'i
وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ولفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات
وقال قائلهم أقيما وندق تكين سديك واقع كتوا أموت ثم بأس ثم حشر hadisu khurafatin ya umma amri ke cewa yanzu a ce za a mutu za a tashi za a tara mu ga wannan hadisin tatsuniya ne wannan labari ne na tatsuniya na khurafa to hadisi ne na shirme yake umma amri yake ba matarsa labari wa qaddarada alaihim bi tafsirihim ma yajri fi dunya Allah ya musu raddi da nuna musu abin da yake gudana a duniya fa zalimu yamutu duna an yalqa jazaa zulmihi akan samu mutum yana zalunci ya mutu ba tare da ya gamu da sakamakon zaluncin sa ba wal mazlum yamutu duna an ya'khudha haqqahu min zalimihi kotaran kuma ai ta zalintan mutum har ya mutu ba tare da ya fidda haƙin sa daga wanda ya zalunce shi ba wal muhsinu salihu yamutu qabla an yalqa jazaa ihsanihi wa salahihi akan samu mutumin kirki na ƙware ya mutu kafin ya gamu da sakamakon kyautatawarsa da kuma nagartarsa والفاجر المسيء يموت قبل ان يعاقب على سوء عمله هكذا فاجري ميموناناوا يكبوت كافن اي مسا عقوبه akan sakamakon mumuna aikin sa to a ina dai za a hada ai wadannan abu ba fai zalim yakun ba'sun wala hayatun wala jazaa'un ba'da al-maut lasta wal fariqani inda ya zama wato babu mutuwa babu tashi ba a za a sake tashi ba babu sakamako bayan mutuwa to da kenan kowa a duniya da wanda aka zalunta da wanda ya zalunta da wanda ya daidai da wanda ya munana duk sun zama kansu ɗaya kenan da rayuwa ba ta da amfani kenan inda wannan yadda muke rayuwa dinnan wani ya cuce wani wani ya zalunce wani wani ya zage wani wani ya ci mutunci wani wani ya wulakanta wani wani ya kashe wani ba a gano ma waye masa ba a ce babu wani guri da za a sake tara mu a sake mana hisabi to da rayuwa kwata-kwata ba ta da fa'ida ma ba ta da amfanin ma da yasa ake yinta wallahi kana zalim wal fajir as'ada min al mazlum wa salih da haka muke nan azzalimai da fajirai su ne mafi arziki ma daga wanda ake zalunta da ko mutun na ƙware sai ma mutane su daina zama na ƙwaran ma me amfanin ka zama na ƙwaran me amfanin kai shiru ana cutanka ana zaluntanka mutukar baka yadda cewa akwai sakamako ba to sanin akwai sakamakon nan yasa wani a cuce shi a zalunce shi a zage shi a ci mutuncin sa ya shiru saboda yasa akwai ranar da Allah zai tara kowa ya fito masa da haƙin sa wa hada ghairu ma'qulin itlaqan wannan ba zai yi a hankalce ba wannan bai dace da hankali ba ko ta wace fuska wala yatasawwaru min Allah an yabani nizama khalqihi ala misli hadzal fasad ko ba za ma surantu ba a ce Allah subhanahu wataala ya gina tsarin halittarsa a bisa irin wannan ta ci barkate kawai kowa ya tayin abin da ya ga dama ko ba za a sake tare mutane ai musu bincike ai musu hisabi ai musu wato lissafi ba qala ta'ala afanaj'alul muslimina kal mujrimin Allah ya ce yanzu ma sanya musulmi su zama kamar mujrimai malakum kayfa tahkumun me ke gare ku kuke irin wannan hukunci suratul qalam Allah ta'ala ya ce am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar cikin suratul sa'd Allah ta'ala ya ce yanzu ma sanya waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kware kamar masu barna a ban ƙasa kuko za mu sanya masu tsoron Allah kamar fajirai annabi Allah ta'ala cin su jasiyata yace am hasiba alladhina ijtarahu sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa amilus salihati sawa'an mahayahum wa matuhum sa'a ma yahkumun Allah ta'ala yace yanzu waɗanda suka yi aikata munana suna gani za mu sanya su kamar waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kware daidai ne rayuwar su da mutuwar su tun da wannan hukunci da wato suke yankewa
فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي
أما استبعاد الأقل دنگني كما غنيسا تشوى بزي يو أحان كالچا أموت أتاشبا قال تعالى ردا عليهم تنما ألا يباس أمسا يباس جوابي أأنتم أشد خلقا أم السماء ألا تكوني مفي سأنني أهل تأكوكو سما سورة النازعات آية 27 ana cikin suratul ahqafi Allah ta'ala ya ce aw lam yarau anna Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda shin ba sa gani Allah haqiqa shine ya halicci samai da ƙasa walam ya'ay bi khalqihinna kuma bai kosa ba bai gaji ba da halittar su yanzu ba mai bi qadirin ala an yuhyal mauta ba mai iko bane bisa yaraya matattu bala innahu ala kulli shay'in wannan haka yake Allah mai iko ne bisa komai Suratul Aqaf aya ta 33 Allah ya saki ba su wa qala wa laqad alimtum an-nash'atal ula falawla tadhakkarun Suratul Waqi'a aya ta 62 Allah ya ce hakika kun san wato halitta farko shin ba za ku tuntuntuni ba wa baina ma huwa ma'rufun aqalan wa urfan da abin da yake sananne ne a hankalce kuma a al'adance ma haka yake wa huwa anna al-i'adatu ahwanu alayhi wato maido da abu bayan ya wuce kirkira yafi wahala akan maimaitawa da nanatawa da kwaikwayo to balle kuma Allah ta'ala da yake ka babu kai kuma maido da kai sai ya bashi wahala suratul rum aya ta 27 wa qala kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu Allah ya ce idan muka farar da halittar farko zamu maida shi suratul anbiya aya ta 104 yace afa'ina bil khalqil awwal yanzu mun gajiya da halittar farko wato tunda halittar farko bata ba mu wahala ba yashe kuma za a ce ta biyu za ta ba mu wahala in ma kenan akwai wahalar ai yin abu da kirkira sa yafi wahala akan maimaita shi suratul qaf aya ta 15 wa haka zarar da ala kulli ma afaru min shubahati haka nan Allah ya mayar musu da amsa akan duk abin da suke kawowa na shubuhohi raddan mufhiman wato raddin da zai gajiyar da mutum ba zai iya na kurustawa na jefawa mutum wato dutse a baki ya kana kullazi aqalin walubbin wanda zai gamsar da dukkan mai hankali kuma sannan ya gamsar da dukkan mai tunani walakinnahum kanu mushagibina sai dai sun kasance masu tada rigima da husuma da rikici da fitina da tada zauna tsaye mustakbirina gasu da kirman kan tsiya yuriduna uluwan fil ardi wa farada ra'ayihim alal khalqi suna son daukaka a ban kasa da kuma dorawa mutane ra'ayin su dole sai an bi su abin da suke so tabaqaw fi tughyanihim ya'mahuna da aka suka wanzu a cikin dimuwar cikin girman kansu suna dimaucewa suna wato rudewa alhaylulatu bainan nas wa bain sama'ihim alqur'ana wa mu'aradatuhu bi asatir alawwalin sai daukan mataki na raba tsakanin mutane da sauraron alqur'ani da ko fito na fito da shi da tatsuniyoyi cewa aje a koyo tatsuniya a zo a buga ta da yawa a yada a cikin gari ta yadda zai hana mutane sauraron alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran abubuwa masu amfani ta hanyar wannan kanal mushrikuuna bi jambi itharati hazihi shubahati su mushrikan nan na maka sun kasance bayan a gefe ga shubaha da suke ta kawowa kuma yahuluna bainan nas wa bain sama'ihim alqur'ana wa da'awati alislam bi kulli tariqin yumkin wato kuma sun dau mataki na biyu shine kokarin raba mutane da sauraron alkur'ani da kiran da ake musu zuwa ga musulunci ta dukkan hanyar da suka samu dama ko suka samu iko fakanu ya turudunan nasa suna koran mutane in ana wa'azi su zo su tarwatsa gayyar su tarwatsa taron wayusiruna shagafa su ta da rigima waddauda da hayaniya wayta gannauna su barke da waka wayal'abuna kuma suna wasa a gurin izara au anna annabiy sallallahu alaihi wasallam ya tahayyu lid'awa in sai ga manzo Allah yana shirin zai fara wa'azi sai a fara harguwa da hayaniya da hatsaniya da ihu da tafi da fito sannan kuma a barke da waka ana wasa wai kada jama'a a dauki hankalin jama'a su tafi kallon wasa kada su zo su ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alqur'ani hai jama'a wato Allah ya saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alkhairi bisa wannan aiki da Allah ya dora masa yayi wanda gashi muna cin moriyarsa yanzu idhara auhu yusalli wa yatul qur'ana ko in suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla yana karanta alqur'ani qala ta'ala wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun wadannan kafirai suka ce kar ku saurari wannan alqur'anin ku jefa hayaniya da hatsaniya a lokacin da ake karanta shi dan ko ka samu rinjaye a dawo bangaren ku a daina sauraron sa suratul fussilat aya ta 26 hatta inna nabiy sallallahu alaihi wasallam tawakkal min tilawatil qur'ani alaihim fi majami'ihim wa nawadihim illa fi awakhir as-sanati al-khamisa min an-nubuwa wa zalika aidan an tariq al-mufaja'a duna an yash'uru bi qasadihi qabla bidayati tilawa hatta kai annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu damar karanta musu alqur'ani a matattarasu da majalisin da suke zama ba sai karshen shekara ta 5 daga aiko shi daga annabta wannan ma kuma yayi ne ta hanyar zo musu ba tare da sun sani ba da kuma fara karatun kafin ma su fahimci manufarsa so yake fara karatu sai kawai su ji a barke da karatu
به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صقع وهديك مشرق في كل ذات
وكان النضر بن الحارث أشد شياطين قريش قد قديم الهيرة أكوي وند أكي كراس النضر بن حارث تيدا قتكين شيطان قريشا وند يجي غرين هيرة يزونا يكويو تاسونيا دواسني يكويو أبو بوانا تاسونيا انجزة دكوكي وتعلم بها احاديث ملوك الفرس يجي يكويو لاباري ايرن فارس واس الف ليله وليله واحاديث رستم واسفنديار ده صور لاباري ايرن نا رستم ده اسفنديار فكان اذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wani majalisi domin ya tunatar da mutane girman Allah wattahzir min nikmatihi da tsoratar da su irin ukubar da Allah zai wa wanda ya kangare khalafahu nadaru sai nadaru ya zo gurin wa yaqulu ana wallahi ya ma'ashar quraish ahsanu hadisan minhu yazo ya ce ya ku quraishawa ku zo ku saurari labarai masu dadi da nazo muku da su tazo mu jita ku zo ga labarai tazo mu jita kunnan ku nawa ku zo ku ji labarai yana ta yada shirme thumma yuhaddisuhum an muluki faris yanzu da ta ba su labarin yadda sarakuna suke zama yadda suke rayuwa da abubuwan more rayuwa da abubuwan tatsuniya da tazo mu jita da surkulle tawa da labari ana ta shekewa da dariya da irin labaran da ake bayarwa da irin surasto din da isfandiyar sun mai kulu bimaza muhammadun ahsanu hadisan minni to da ne muhammad ya fi ni dadin labari yanzu nan bai fi muku dadi ba gashi an muku labari kuna ta dariya kuna ta shewa kuna ta ihu kuna ta fito kuna ta tafi ana yafi dadi fiye da wancan qur'anin da ake karanta muku wanda yake sa ku kuka da sauran irin waɗannan maganganu nasa wa fi riwayatin an ibn abbas anna nadra kana qadishtara qainatan a wata riwayat abdullahi dan abbas shi nadir bin haris din nan wanda yake sheidani ne wato mutikin manya-manyan makiyan annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya siyi wata baiwa wacce ta iya waka da kida da rawa bai taba jin wani mutum daga cikin sahabbai yana son zai shiga musulunci ba tun kafin ya shiga sai yaje ya gayyato shi ya zo da shi wajen wannan baiwa mai mawakiya ya ce ciyar da shi abinci shayar da shi giya yi masa waka wannan ya ji maka alheri daga abinda Muhammad yake kiranka zuwa gare shi shine Allah ya saukar da aya ta 6 a cikin suratul Luqman yake cewa daga cikin mutane akwai wanda yake siyan wato wasan wargi don ya batar da mutane daga barin tafarkin Allah da shi, wato ya shagaltar da su da kada-kada da rere-rere da waƙe-waƙe gaban sauraron Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da zai amfane shi duniya da lahira. Al-ihadatu, sai kuma wato cutarwa da azartarwa da takurawa da matsawa da aka wasa sahabbai. A'mal al-mushrikun al-asaliba, mushrikai sun fito da dabaru iri-iri. Allati zakarna ha shay'an fa shay'an, wanda muka dinga bayanin su a baya daki-daki. Li ihbati da'awati, dan su karya wannan da'awa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba'da zuhuri ha fi bidayati saratir rabi'a min an-nubuwa, a farkon wato annabta shekara ta 4 daga annabta. Wa madat ala zalika asabi'u wa shuhuru wa hum muqtasiruna ala hadhihi al-asalib, har wato ya zamo wato satuttuka sun gabata da watanni suna nan sun takaitu akan wannan hanyoyi da suke ganin za su iya karyawa a zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. La tajawazunaha ila tariqil ittihadi, ba a fara tsallakawa ba zuwa ga hanyar cutarwa wata azibi da yin azaba. Walakinnahu lamma ra'aw anna hadhihi al-asaliba lam tajid naf'an, da suka ga wannan hanyoyi da suke bi bata amfanar ba. Fi ihbati da'awati al-islamiyya, cikin karya da ruguza wannan kira na musulunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi. Istasharu fi ma bainahum, sai suka zauna suka kuma kira committee shawara a tattauna mataki na gaba. Fa qarraru al-qiyama bi ta'zibil muslimina wa fitnatihim an dinihim, suka yanke shawaran cewa a dinga azabtar da musulmi ana fitinar da su gabarin addinin su. Fa akaza kullu ra'isin yu'adhibu man dana min qabilatihi bil islami, kowane shugaba sai ya koma ya kama dan kabilarsa wanda ya shiga addinin musulunci ya dinga dandana masa ko dan azaba saboda ya shiga addini. Wan qadda kullu sayyidin ala man ikhtara min abidihi tariqal imani, haka nan kowane mai gida ya je ya kamma bawansa da duka da tsauzaftarwa saboda ya kama hanyar imani.
بغير هداك يا علم الهدات وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات.
تنن زامس ايا ashiri na gaba za mu ji kuma abin da ya tashi zuwa gidansu Ammar bin Yasir da sauran waɗanda suka yi imani a farko, da irin azabar da aka yi musu da dauriyar da suka yi da alherin da suka samu sakamakon haka a duniya da lahira. Allah ba mu ikon bin tafarkin su, ya ƙara mana san manzon Allah da biyayya gare shi, ya kuma sa mu cikin ceton sa ranar alkiyama.
ضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صقع وهديك مشرق في كل ذات.
وصراره أن نزام داكتا أولا شرنا تاريه النبو زاببه صلى الله عليه وسلم inda kuka saurare mu tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa cikin fassarar littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum. Da fatan za a kasance tare da mu a shiri na gaba, inda insha Allah za mu dora a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan radio da ke kawo muku shirin. Sai Alhaji Kabir Sani Kwangila ya kasai, wanda shi kuma shine yake daukar dawainiyar kawo muku shirin. Sana'a madadin abokan aikin da suke tallafawa domin samun nasarar gabatar da shirin. Habib Ja'far Madobi ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بليغٌ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دوات. حكيمٌ جامل يسرى شفيقٌ فلالت منه أفئدة القسات. رسول الله قد أسبلت دمعي ونزل قلب من لجد البغاة. فهذه أمة الإسلام ضاجت وقد تجبى المنى بالنائبات. هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة. وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة. وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات. وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات. ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات. أراكم ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوتا نعاتي وإن عبست لكم ميزاخ ناعتم